الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin nurul huda da yake wannan gari mai albarka na arlit a wannan rana ta asabar wacce ce daidai da ranar 7 ga watan 7 hijira 1447 wanda ya daidai da ranar 27 77 sun jeru 27 ga watan 12 2025 miladiya dan ci gaba da karatunmu na waiwaye wanda a wannan rana muna karatu ne a cikin littattafai na fiqhu wanda littafin da muke karatu a yanzu fiqhul hadis shine littafin al-muntaqa min sharhi umdatul ahkam na al-sheikh Ashraf bin Kamal hafizahullahu ta'ala wanda sharhi ne na littafin umdatul ahkam min kalam khair al-anam wanda wallafa ne na al-sheikh عبد الغني المقدسي عليه رحمه الله wanda wannan ne zai zama majalisi na biyar darasi na karshe a shine majalisi na hudu wannan kuma shine zai zama na biyar muna gabar da malamin yake magana akan abin da ya shafi najasar kare hadisi wanda suka yi magana hadisi ne guda biyu hadisin Abi Huraira da kuma ruwaya ta Abdullah bin Mughaffal wanda mun karanta su a darasinmu na ƙarshe Abu Huraira mun yi tarjaman sa sannan shi ma Abdullah bin Mughaffal mun yi tarjaman sa a darasin ƙarshe wanda manzo Allah yake cewa idza shariba al-kalbu fi ina'i ahdikum falyaghsilhu sab'an idan kare ya sha ruwa a cikin kwanan ɗayan ku to ya wanke shi su bakwai a ruwayar muslim ulahunna bitturab wankin farko ya yi shi da ƙasa sannan muslim yana da wata ruwaya daga hadisin Abdullah bin Mughaffal wanda mun yi tarjamansa cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza walagha al-kalbu fi ina'i fil ina'i faghsiluhu sab'an wa afiruhu الثامنه بالتراب idan kare yayi lallagi a cikin kwanan ɗayan ku to ku a cikin kwano to ku wanke kwana so bakwai sannan ku darza shi a wanki na takwas ku darza shi da ƙasa nuna hadisi mun karanta shi da kuma nuqat da malam yayi ta'liqi akai duka mun karanta a darasin ƙarshe ba sai mun mai mai ta ba saboda lokacin ya mana afki abin da zamu kara anan shine najasar kare najasar kare malamai sun yi sabani akan cewa shi wannan yawo na kare an ce a wanke kwanan ne so bakwai saboda najasa ne ko kuma an ce a wanke shi so bakwai kawai a matsayin ibada wanda ba a san hikima ba malikiya suka ce ibada ne ba a san hikima ba kawai ibada ne a wanke kwanan so bakwai a sa ƙasa me hikima ba mu sani ba daga su a wajen malikiya yawun kare ba najasa bane daga dan kare ya yawun kare ya taba rigar ka ko wannan ka kaza kana iya sallah da shi babu matsala amma wankewar an ce a wanke kwano ne so bakwai a matsayin ibada a samu lada ba wai dan yawun yana najasa ba to amma ba shine magana mai ƙarfi ba magana mai ƙarfi shine maganar sauran mazhabobi cewa yawun kare din najasa ne kuma najasa ce mafi tsanani ana cewa ita ce aghnazun najasat najasar kare ita ce mafi tsananin najasoshi. Sannan bincike na likitanci na daga baya-bayan nan irin na zamani ya tabbatar da haka, cewa yawon kare yana ɗauke da wani sinadari wanda yake mai guba, wanda take mai cutarwa, mai haifar da wasu cututtuka da suke da wahalar magani. Yawon kare, to kaga ilmul hadis ma ilimi na zamani kusan ya goyi bayan waɗanda suke ganin yawon najasa ne. Ba bambanci tsakanin kare wanda aka yi izini a mallake shi ko a kiwace shi da karen da ba a yi izini a kiwace shi, ba bambanci. Kara ce, to ai kare da aka ce najasansa, yawunsa najasa ne, shine kare wanda ba a yi izinin a yi kiwonsa ba, tunda akwai karnuka da shari'a ta yadda a yi mai a yi kiwonsu, kamar karen gadi, kamar karen farauta. Kare na gadi da kare na farauta da karnuka irin wanda jami'an tsaro suke amfani da su domin bincike, duk wannan ba laifi a shari'a a yi kiwon waɗannan karnuka. To ba bambanci game da yawunsu, sawa'un wa'innan ne wanda shari'a ta yadda a yi kiwonsu ko irin wanda shari'a ba ta yadda a yi kiwonsu ba ne, duka yawunsu najasa ne, kuma sai an wanke su bakwai. Ana wanke wannan kwanan in dai kare ya sa halshi a ciki ko da ba a ga alamun najasa ba. Ina fata an fahimta. Kana ce ai sai mun ga alamu, ko da an zo an samu kwanan yana nan prop, in dai kare ya sa harshe cikinsa, to sai an wanke su nawa? Su bakwai. Ba buƙatar cewa sai mun ga datti, da mun ga alaman datti ko kazanta. Da zaran kare ya sa baki, to za a wanke su bakwai. Abin da kuma yake ƙara tabbatar da wannan wani hadisi da Muslim ya fitar, da yake cewa tahuru ina'i ahadikum, tsarkin kwanan ɗayanku. Lafazin tahur, wannan suka ce la yakunu illa min hadasin aw najasa, aka ce tsarkin kwanan ɗayanku shine a wanke shi so bakwai in kare ya sa baki ciki. Baya tsarkaka sai an yi wannan wankin, kaga ba maganar cewa sai an ga alaman datti. Wannan yana nuna wajibcin tsarkake najasar kare, domin ita ce najasa mafi tsanani, ita ce mafi kauri. Malamai suka ce ba yawunsa ne kadai najasa ba, duk abin da ya fito daga jikin kare najasa ne. Duk abin da ya fito daga jikin kare najasa ne, don haka bawalinsa najasa ne, zufan sama najasa ne, haka bayan gidansa duka najasa ne, ba sai yawun kadai ba. Yawun dai shi aka ce a wanke so bakwai, amma su wa'innan su ma najasa ne, in sun taɓa mutum ana wankewa. Sannan dole a lura da wannan wanki guda bakwai ɗin, dole shine zahirin hadisin Ablabini, shine zahirin hadisin Abu Huraira. A hadisin Ablabini mugaffal shi kuma sai nuna wankiwar guda takwas ne, da an ce wa affiruhu saminata biturab, in kun zo wanki na bakwai ku sa ƙasa, to wannan shi kuma yake nuna dole a wanke so takwas. Amma malamai suka ce hadisin Abu Huraira ya fi rinjayi, wankin so bakwai ne, wankin so bakwai ne. To amma ya za ku yi da hadisin Abdullahi bin Mughaffal da ya ambaci guda takwas? Suka ce to za mu mayar da na takwas ɗin shine wankin da za a yi da ƙasa. Kenan wankin ruwa guda bakwai, ga na ƙasa guda ɗaya, in an haɗa nawa kenan? Takwas kenan. Tunda ai in an sa ƙasar ba haka za a bar ta ba, an gane, sai an sa mata ruwa. To sa ƙasar sai a lissafa shi ɗaya, sa ruwan da za a yi don a wanke ƙasar biyu kenan, sannan ga wanki guda shida da za a yi bayan wannan, bayan an yi na ƙasa da ruwa. Tunda shi na ruwan za a yi guda bakwai, sannan na ƙasa guda ɗaya tare da na ruwa. To wannan shi ke aka ce in an haɗa su ne za su zama guda takwas. Wannan shi ne suka ce kenan, in an haɗa jumla guda takwas. Shi yasa suka ce wankin guda bakwai ne, amma in ka haɗa da na ƙasar sai ka lissafa guda takwas. Wasu kuma suka ce a wannan ƙari na hadisin Abdullahi bin Mughaffal ƙari ne karɓaɓɓe, za ka a yi wankin guda takwas ne. Ƙari ne karɓaɓɓe, da haka za a yi wankin har guda takwas, har da na ƙasar a haɗa da na ruwa shi ne na takwas. Sannan kuma wankewar guda bakwai ya keɓanta ne ga najasar kare wanki guda bakwai ba a kiyasin sauran najasu akan najasan kare kamar najasan alade shi ma alade kaga ai yana da najasa amma ba za a kiyasi a ce to tunda an ce kare ai wanki bakwai to shi ma alade sai mun yi wanki bakwai ba a kiyasi su sauran najasosi kawai bukatar da ake da ita a kawar da najasar a gurza a wanke a tabbatar da cewa najasan ta kau ko da wanki ɗaya ne inda an daina ganin najasa din ya wadatar najasar kare ita ce take da wannan hukuncin to suka ce manzon Allah ya nassanta lallagi idan kare ya sa harshe domin shi ne abin da yafi faruwa galibi domin kare baya yin bawali ko bayan gida a cikin kwano shi yasa aka ambaci yawo suka ce amma hadda bawali ko bayan gida shi ma duka ɗaya ne shi yasa waɗannan suke ganin su ma za a wanke har sau bakwai ko da bawalinsa ne ko bayan gidansa ne za a wanke har sau bakwai amma an ambaci yawo saboda shi yafi yawan faruwa wasu kuma daga cikin malamai suke ganin a'a sauran najasoshin kare ɗin shi bukata a kawar da najasar amma yawun shi ne ake da bukatar a wanke sau bakwai don shi aka nassanta to shi ma wannan maganganu ne tsakanin malamai hadisin ya nassanta cewa dole a sa ƙasa to wasu malamai suke cewa to in an sa wani abu mai kawar da najasa wanda ba ƙasa ba yana iya wadatarwa kamar a wanke da sabulu ko a sa omo ko eau de javel yana wadatarwa magana mafi ƙarfi ƙasan nan dai da manzo Allah ya nassanta ita ake bukata me yasa saboda a lokacin sa ma ai akwai sanadarai na kawar da najasa a lokacin manzo Allah akwai irin su abubuwa da ake amfani da su don wanke-wanke masu kumfa da sauransu irin su magariya da wane ne amma bai nassanta su ba sai aka nassanta ƙasa suka ce don haka ƙasar ake da bukata shi ma bincike ya tabbatar da cewa kuma duk abin da aka sa a najasar yawon kare inda ba ƙasa ba ne to baya ba ta fita shi ma bincike ya nuna haka duk abin da za a sa a wanki in an sa na'ura aka auna sai an ga wannan gubar ƙasa ce kawai take kawar da ita to kaga wannan wata mu'ujiza ce ita ma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan muka kalli hadisin a wani hadisin an ce a fara wankewa da ƙasa a wani hadisin kuma aka ce a wankin ƙarshe aka ce wa afiru saminata bitura a wanki na takwas a gurza da ƙasa to kaga wancan ya ce ulahunna wannan kuma ya ce assamina a wanki na takwas to sai malamai suka ce babu cin karo shi wannan da aka ce wanki na takwas ai shi ba a kassa sai cewa dole sai a ƙarshe ba an ce ne cikin guda bakwai ɗin nan da za a yi lalle guda ya zama da ƙasa za a yi shi to kenan hadisi na biyu bai nuna wankin da ƙasa a ina za a yi shi ba tunda bai ce a ƙarshe ba ya ce dai assamina in aka ce assamina na takwas kenan cikin wankin guda takwas ɗaya ya zama da ƙasa aka yi shi to kenan wannan baya hana ya zama a farko ne ko a biyu ko a na uku ko a na huɗu to wancan da ya zo da ulahunna kaga sai a ƙayyade wannan itlaƙin sai ya zama na farkon shi ne za a yi da me da ƙasa ba ƙarshe ba sannan kuma a hankalce ma za ka ga in an zo ƙarshe aka wanke da ƙasa to ya za a yi in an zo ƙarshe an zo wankin ƙarshe sai aka sa ƙasa aka garza da ƙasa kuma an ce shi ne na ƙarshe za a bar kwanan haka da ƙasa to in an ƙara wani ya zama tara kenan ko wannan shi yake nuna kenan wankin farkon shi ne ake bukata a yi da ƙasa ba na ƙarshe ba sannan sai hadisin Humran ya ce an Humran maula Usman bin Affan Humran maula Usman bin Affan Humran ya sa masa lamba ta uku ya ce Humran bi dammi awwalihi ana karanta shi da yamma farkonsa damma ka duba taqribu tahzib da lamba ta 1513 aka ce haka ake karanta shi Humran wanda bararren bawa ne na Usman bin Affan Humran bin Aban sunansa bin Khalid al-Numairi al-Madani ina jin mai tarjumar sa a darashin karshe abu mai tarjumar sa ba bin Aban Humran bin Aban bin Khalid an-Namri al-Madani wanda yana daga cikin fursunonin yaƙi da aka kamo a yaƙin Ainut Tamr. Ainut Tamr wani gari ne da yake Iraki, yana kusa da Karbala, ya wuce kilo 67 tsakaninsa da Karbala. A shekara ta 12 bayan hijira, lokacin khalifancin Sayyidina Abubakar, aka tura Khalid bin Walid bayan an ci hira da yaƙi. Aka tura Khalid bin Walid ya je can ya yaƙe su Ainut Tamr. Aka ci galaba a kansu, aka kamo fursunoni, to yana cikin fursunonin da aka kamo a wannan lokacin. Sai kuma ya zamo ya shiga hannun Usman, ya zamo bawa ne na Usman bin Affan, sai kuma ya yanta shi, sai ya zamo bararren bawa na sayar na Usman. Usman bin Affan kuma wanda shi wannan Humran din, Usman ya yanta shi, kuma ya zamo karɓaɓɓe a wajen malaman hadisi, har a wajen Bukhari da Muslim suna hujja da shi. Al-Hafiz al-Zahabi da Hafiz ibn Hajar duka sun wasaƙa shi. Ya yi ruwaya daga Usman, ya yi ruwaya daga Muawiya radiyallahu anhuma, kuma mutane da yawa sun yi ruwaya daga gare shi, irin su Bukayr, irin su Bukayr ibn al-Ashja, irin su al-Hasan al-Basri, irin su Ma'bad al-Juhani, wanda almajiransa ne da sauran manya-manyan malamai. Daga ƙarshe ya koma Basra da zama, a can ya mutu a shekara ta 75 bayan hijira. A ɗaya daga cikin maganganu guda biyu da malamai suka yi, ka duba Tahzibul Kamal juz'i na 7 shafi na 301 ya ambaci wannan. Usman bin Affan ana masa alkunya da Abu Amrin, ana ce wasu na ce Abu Abdullah. Usman bin Affan bin Abil As bin Umayya al-Qurashi al-Amawi, Amirul Mu'minin kenan, salisu khulafa'ir rashidin, shine na uku a cikin khalifofin manzon Allah. Ya musulunta tun da dadewa a hannun Sayyidina Abubakar, ya musulunta. Yayi hijira guda biyu, hijira ɗaya zuwa Habasha, hijira ɗaya kuma zuwa Madina. Ya auri ayyan manzon Allah guda biyu, Ruqayya bayan rasuwarta, kuma ya auri Ummu Kulsum. Ake kiransa Zunnuraini. Manzon Allah ya masa bushara da aljanna, sannan ya yi masa shaida cewa zai mutuwar shahada. Sannan manzon Allah ya ɗora hannunsa, ya masa mubaya'a, ya yi mubaya'a a madadinsa a bai'atul Ridwan, domin an aika shi Makka, to sai aka yaɗa cewa mutanen Makka sun kashe shi. To manzon Allah ya yi mubaya'a akan cewa za a shiga Makka da yaƙi, in dai sun kashe Sayyidina Usman to za a yaƙe su. Amma ba a da tabbacin yana raye ko ya mutu. Kowa ya zo yau manzon Allah mubaya'a akan za a yaƙi Makka. Usman baya nan, sai ya ɗora hannunsa ɗaya akan ɗaya, ya ce hadhihi an Usman, wannan mubayar Usman ce. Ya karɓi khalifanci bayan rasuwar Umar ibn al-Khattab, wanda ahlus shura su suka zaɓe shi, mutane suka yi masa mubaya'a. Ya fara khalifanci a farkon watan al-Muharram a shekara ta 24 bayan hijira. Yana da munaqib da yawa da fada'il da yawa wanda ba sai mun ambato su ba, musamman ɓangaren abin da ya shafi infaki da dukiya. Khalifancinsa ya kwashe kusan shekara 12 yana khalifanci, wanda kuma an kashe shi a matsayin shahidi, wanda manzo Allah ya faɗa a ranar Juma'a. A ranar an kashe shi a 10 ga watan Zulhijja bayan la'asar, ranar Juma'a aka binne shi a ranar Asabar a shekara ta 35 bayan hijira. Kabarinsa yana nan a Baqi'a, kabarinsa sananne ne. Ya ce annahu ra'a Usmana ba'a bi wudu'in fa afraga ala yadayhi min ina'ihi. Ya ce ya abin nan ya ga Sayyidina Usman, shi Humran ya ga Sayyidina Usman ya kira kwanan, ya ce a kawo masa ruwan arwala. Sai ya ɗibi ruwan, fa afraga ala yadayhi min ina'ihi, fa afraga ya sa lamba, ai qallaba al-ma'a ma'al ina ala yadayhi, wanda zuwa cikin tafsirul Allam, ya ɗebo ruwan daga kwanan ya zuba a hannunsa. Min ina'ihi, daga wannan kwanan, fa ghasalahuma salasa marratin, ya wanke hannayensu uku, summa adkhala yaminahu fil wudu, sannan ya shigar da hannunsa na dama a cikin kwanan arwana, thumma tamaddada wastanshaqa wastansara, sannan ya kurkure baki, ya shaƙa ruwa, ya face ruwa. Summa ghasala wajhahu thalasan, sannan ya wanke fuskansa sau uku, wa yadayhi ila almirfaqaini thalasan, ya wanke hannayensa zuwa gwiwoyin hannu sau uku. Summa masaha bi ra'sihi, sannan sai ya shafi kansa. Summa ghasala kilta rijlaihi thalasan, sannan ya wanke duka kafafuwansa guda biyu thalasan sau uku. ثم قال سمعت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا كناغا من زال الله ينعي أرولاد إر من أرولاد وقال يتيكم من زال الله يتي من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين دو وندي أرولاد إر من دني صلى يي صلى ركعة بيو لا يحدث فيهما نفسه بيزن تد كنسا أتكي وان ركو يمدى بيو با إن من كرنت مغني ابن حجر يتي المراد به ما تسترسل النفس معه ويمكن المرء قطعه irin abin da mutum tunanin da mutum zai iya yankewa amma sai ya bari ya ci gaba yace li anna qawluhu yuhaddisu yaqtadi takassuban minhu yace la yuhaddisu ya nuna cewa tunanin shi ya bawa kansa damar yi zai iya hana wa kansa amma bai hana ba ci fa amma ma yahjumu min alqatarat wal waswas amma irin tunanin da yake kawo farmaki da kansa ba kai ka janyo shi ba wai ta'azzaru daf'uhu kuma kai kai ka tunkuɗe shi ka kasa fadhalika ma'fuun anhu irin wannan ana yafewa mutum fathul bari juz ina farko shafi na 313 to idan mutum yi wannan raka'a biyun ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi an gafarta masa abin da ya gabata daga zunubinsa a cikin hadisin akwai nuna falalan sayyidina Usman da kwadayinsa game da ilmantarwa da yada ilimi haka sahabbai suke suna da kokarin yada sunna suna da kokarin yiwa al'umar manzo Allah nasiha haka yana dacewa ga malimi da kuma ɗaliban ilimi su zama masu dagiya wajen yaɗa sunna kada wani abu na mulki ko shagaltuwa da wani kasuwanci ko wani abu ya hana ka yaɗa sunna har a cikin kasuwancin mutum ya rika yaɗa sunna mutum ya zo sayan abu a wajenka ya miƙo ma da hannun hagu karantar da shi manzon Allah ya ce kaza ya yi wani abu da bai dace ba kafin ku rabu dai alal aqalla ka ba shi hadisi biyu ko uku haka yan a wajen aiki ne haka yan aikin gwamnati ne haka a wajen koyar da yara alakwal duk a rika yi ana jefo musu abubuwa na akida da abubuwa na musulunci a ciki dan kai haka ba laifi bane in kai baka yi ba makiyan suna yi da yan shi'a da yan qur'aniyun da yan wannan mai sunan su da yan sufai suna yin wannan yarinya ta wada ta yi aure watanni biyu ko uku da suka gabata ta sha zuwa takamin wata shubha da wani malamin su ya samu ya za ta yi ta maida mashi martani sai in gaya mata yadda za ta gaya mashi malamin su a makaranta a can ekwalkin sai abin ga lise suna da wani malami sai ya zo ce musu Allah yana ko'ina masu cewa Allah yana sama ba daidai ba ne Allah yana ko'ina kaza kaza sai ta ce mashi a'a Allah yana sama Allah ya ce a amintum man fis sama'i sai ta ce fassara sai a kare kura a koma a tarkice karshe da yace to a bar wannan garraman tace ai dama haka take su to kaga me nake so in ci anan suna yi masu waccan aqidar mara kyau suna yadawa cikin lakul to amma kai kai ne wai kai ka'ida tunda an ce ilimin kawai ake so babu tarbiya ba sai ba bukatun sa tarbiya ko kaza wai kai sai ka tsabbace kai ilimin kawai zaka bada wannan kuskure ne kana kalantarwa a yakul ai kokari ka sa musu aqida muna da wani yayan matata ne kar ku ce duka dai ina ta yaban abin nan haka abin yake ya za a yi uwa dai uba dai suke da matata karama yayi karantarwa a wani gari wanda zuwa na da nayi din nan in kun saurari lecture nayi lecture can akan wacece mace ta gari a garin da shi ya mai da su ahlus sunna asalin garin na shehi ne asalin garin garin shehi ne duk mabiya shehi ne amma da ya karantar a premier ne shekara kusan 8 yayi a garin yana karantarwa a filimar ko da aka jima duka yaran sun zama ahlus sunna kalla kulkin yaro sai zo gidan yayan sai ya ce assalamu alaikum sai uban ya tafada dan mi zai mishi sallama saka kai karan shi wajen hakimin garin aka je hakimin garin ya ce me yayin shi sa suka ya dauke shi ba su san shi yanzu kafin a dauke mutun dai ku fadi laifin sa akai akai ba laifi wai laifin sa kawai yanzu da yara ba su rushin kunya yaro in yazo sai dai ya gaida kai abin nan amma yazo yaro sai zai ce maka assalamu alaikum da rushin kunya ka kalle mata da wai yaro sai yazo ya ce mu baban shi assalamu alaikum wai saboda rushin kunya hakimi ce yanzu ka sallama ita ce rushin kunya me ya ma'anar sallama fa salama na ma'anar sallama amincin Allah ya tabbata gare ku ce to yanzu dan danka yazo ya ce baba amincin Allah ya tabbata gare ka yayi laifi karshe dai haka hakimi ya ce tunda ba ku da dalilin dauke shi to ba za a ɗauke shi ba wallahi yanzu ni langawan ta zama ta ahlus sunna karaji ni langawa zuwa na ma da nai na yi lacca a can mace ta gari in kun saurare shi. To nan me nake so duka in ce, aikinka bai hana ka da'awa, kasuwanci bai hana ka isar da saƙon Allah. Kinan mu dage wajen yin wannan. Sayyidina Usman shine khalifa, amma kuma gashi yana koyar da arwala. Sannan kuma karka yi tunanin wannan abun ai kowa ya san shi. Wani sanin da ya masa kawai sani ne na ganin ana yi. Ya ga ana yi ne shi ma yake yi. Amma bai san shi ba a karamci a ilmanci. Idan aka saka wa mutane bayani a aikace, kuma wani ya nuna cewa karantarwa a aikace ta fi tasiri fiye da ta lafazi. Domin karantarwa haka a karance, za ka iya faɗin wata magana mai ihtimali guda biyu, ya kasa gane wanne ne ciki, wanne kake nufi, wannan ko wannan. Amma in aiki ne kaga bai buƙatar wani abu, a aikace ka yi, kaga kawai sai koyi. To haka Sayyidina Usman yake yi da sauran sahabbai, suna ƙoƙarin karantar da addini duk da suna ɗauke da nauyi na khalifanci. Sannan wannan hadisin yana ɗaya daga cikin hadisai wanda yake bayyana siffar arwalan manzon Allah kamar yanda muka yi bayani. Domin saboda haka shi aslun ne azimun fi sifatil wudu, asali ne wajen sifata arwala ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan hadisi ya nuna mana ya halatta ka nemi taimakon wani ya kawo maka ruwan arwala ba laifi, ka nemi taimakon wani ya kawo maka ruwa na arwala ba laifi. Wannan gashi ya nemi taimakon bararren bawansa ya kawo masa ruwan arwala. Sannan Sayyidina Usman ya kutsa wajen bayanin arwallon, maimakon ya musu bayani da baki sai ya ce a kawo ruwa, sai ya yi a aikace suka gani, don isar da saƙo a aikace ya fi muhimmanci fiye da isar da shi a karance. Sannan an nuna shar'antuwar yin arwalla da wannan sifa da Sayyidina Usman ya bayyana, wanke tafuka sau uku, sannan kurkure baki da shaƙa ruwa da fiyace ruwa, wannan sau ɗaya ya ambata. Sannan ya wanke fuska sau uku, sannan wanke hannuwa zuwa gwiwoyin hannu sau uku, sannan a shafi kai sau ɗaya, sannan a wanke ƙafafuwa sau uku. Wannan wata sifa ce daga cikin sifofin arwalarwa manzon Allah. Dan da ya gama ya ce haka ya ga manzon Allah yana yi. Wannan ya nuna cewa ashe mustahabbi ne a wanke fuska sau uku, hannaye sau uku, ƙafafuwa sau uku. Amma madmada an samu a wata ruwaya da aka ce a kurkure baki sau uku, a shaƙa sau uku. Akwai ruwaya, ruwayar Abi Dawud, haka Imam Ahmad ya fitar da wannan ruwayar. Sannan kuma ya zo a hadisin Abdullahi bin Yazid, Abdullahi bin Zaid radiyallahu anhu, wanda bayanin sai zai zo nan gaba. Lokacin da ya bayyana musu kaifiyar arwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce fa madmada wastanshaqa wastansara salasan bi salasi abin gharfatin. Hadisi na gaba za mu zo mu karanta shi insha Allah. Wannan kuma ya nuna cewa shi ya halatta wankin wasu gaɓoɓi ya ƙaru a kan na wasu gaɓoɓin. Kana iya wanke hannunka, wato fuskanka sau uku, hannu sau biyu, ƙafa sau ɗaya. Misali nake bada wannan, ba dole sai ka yi uku 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 ba, ko biyu biyu biyu, ko ɗaya ɗaya ɗaya. Ai mun ce ya halatta a yi uku uku, biyu biyu, ɗaya ɗaya. To kuma kana iya sassaɓawa, wata gaɓar ka wanke sau uku, wata gaɓar sau biyu, wata gaɓar sau ɗaya. Wannan babu laifi, ya halatta wannan dan mutum ya yi wannan. Akwai hadisi akan wannan, hadisin Abdullahi bin abin nan, hadisin Abdullahi bin Zaid yace annabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a fa ghasala wajhahu thalasan wa ghasala yadayhi marratayn wa masaha ra'sahu marratan. Shima wannan hadisi ne wanda Bukhari ya fitar da shi da lamba ta 274, Muslim da lamba ta 317. Kaga yace manzo Allah yayi arwalla, ya wanke fuska su uku, hannaye su biyu, kai su ɗaya. Ashe ana iya rarrabawa, babu matsala. Sannan wani hadisi ya nuna wajibcin tartibi tsakankanin gaɓoɓin arwalla. In an zo dole sai an jiranta, wannan tartibin farilla ne. Ka fara wanke fuska, sannan hannaye, sannan kai, sannan ƙafafuwa, kamar yadda aya ta zo da shi. Sannan ya nuna falalan yin sallah raka'a guda biyu bayan arwala, wanda wannan yana daga cikin sunna da Abu Huraira ya riƙe, har manzo Allah ya ce ya ji motsinsa a cikin aljanna. Bai taɓa yin arwala ba kowane lokaci ne, dardara ne ko da rana, sai ya yi raka'a biyu bayan wannan arwala. In mutum ya yi ba tare da ya tsaya yana tunanin zuci ba, zai samu wannan falala ta gafaran zunubai. Sannan hadisi yana tabbatar mana da cewa cika sharuɗin ibada da aikata abubuwa na mustahabbi na wa'innan sharuɗin yana da tasiri a cikin ibada. Misali, in an samu ibada sharuɗa, an samu ta mustahabbai, to kai kokarin ka kawo ta da sharuɗan da mustahabban, karka ce ai abu kaza mustahabbi ne ba sai nayi ba. In aka ce wannan shi yafi, to ka zama mai kwaɗayin wanda yafi, kamar yadda a duniyance haka kake. In aje majika goma, aka aje majika biyar, aka ce ɗauki ɗaya, goma za ka ɗauka, na tabbata. To haka aka ce wannan ya fi lada, amma wannan in kai ba laifi, amma wannan ya fi lada, to mu kwaɗaitu da wanda ya fi lada ɗin. Hadisin baya nuna cewa idan kai hadisin nafsi, sallanka ya lalace. Idan kana sallah sai kai tsaya kana tunani da zuciyarka, sallanka ya lalace. Hadisin bai nuna haka ba. Abin da yake nunawa, ladanka zai ragu. Ladanka zai me? Zai ragu. Wani zai fara sallah, kafin ya ƙare bai wuce kashi goma cikin ɗari ne gare shi na lada. Duk wajen tunani da soshe-soshe da waiwaye-waiwaye da tunane-tunane ya zubar da ladan. Amma ba za a ce ya sake wannan sallar ba, sallan ya yi. Hadisi na takwas ya ce, an Amr bin Yahya al-Mazini an abihi qala. Hadisin daga Amr bin Yahya al-Mazini, bari in ƙara wuta. Wannan arba na masha Allah, to bari in yi ya guri sai na ƙara haddar ruwa. Iko Allah, to ai wannan daɗin ya yi yawa. Babu mai ɗauka dai ko? Ka wani ya ɗauke ne ya ɗora a tuk-tuk. Tumari yana karatu ya tsaya shan shayi. Hadisin Amr bin Yahya al-Mazini an abihi qala shahidtu Amr bin Abi Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid. Nan wasu jerin mutane ne muka samu masu daraja, masu falala, wanda yana da kyau mu dan san wani abu akan su. Amr bin Yahya al-Mazini an abihi, babansa kenan, shine Yahya al-Mazini. Yace shahida Amr bin Abi Hasan, shi kuma Amr bin Abi Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid, shine hadisin da azuri ne muku ishara zuwa gare shi. Amr bin Yahya shine Amr bin Yahya bin Umara bin Abi Hasan al-Ansari al-Mazini al-Madani, thiqa ne, ga ya rayu a lokacin tabi'ai, sai dai ba a samu tabbacin cewa ya ga wani daga cikin sahabban manzon Allah ba, bai tabbata ba. Yayi ruwaya daga babansa Yahya, yayi ruwaya daga Abdurrahman bin Hurmuz al-A'rash, yayi ruwaya daga Abbad bin Tamim da sauransu. Wanda suka yi ruwaya daga gare shi shine Imam Malik. Kenan Imam Malik almajiransa ne, haka Hammad bin Zaid, haka Hammad bin Salama, wanda duka almajiransa ne. Mutane da yawa sun karɓi hadisai daga gare shi, ya rasu a shekara ta 130. Abin nan 130. Kamar yadda ya tabbata a cikin Tahzibul Kamal. Babansa shine Abu Amr Yahya bin Umara bin Abi Hasan al-Mazini, wanda shi siqa ne daga cikin tabi'ai. Ya yi ruwaya daga Anas dan Malik da Abdullah bin Zaid bin Asim, ya yi ruwaya daga Abi Sa'id al-Khudri. Wanda suka yi ruwaya daga gare shi akwai ɗansa Amru, akwai Az-Zuhri ibn Shihab Az-Zuhri da sauransu, da sauran jama'a masu yawa, kamar da zo a cikin Tahzibul Kamal din dai. Na uku, Amr bin Abi Hasan al-Ansari al-Mazini, shi ma al-Madani, shi ne mahaifin Yahya bin Umara, shi ne kuma kakan Amr bin Yahya. Wato ya yi ruwaya daga babansa Abi Hasan. Abi Hasan ɗin sahabi ne, kuma ya yi ruwaya daga amminsa ɗan uwan mahaifinsa mai suna Abu Amr. Wanda suka yi ruwaya daga rishi akwai Ibn Shahab Az-Zuhri, akwai ɗansa Yahya da sauran malamai da yawa, kamar da zuwa cikin Tahzibul Kamal. Abdullah bin Yazid bin Asim al-Ansari al-Mazini radiyallahu anhu sahabi ne, ya halarci yaƙin Uhud da yaƙoƙin da suka biyo bayan wannan. An yi saɓani a wajen cewa ya halarci yaƙin Badar ko bai halarta ba, an yi saɓani. Ya yi ruwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai wannan hadisi na arwala da kuma sauran wasu hadisi. Ibn al-Munaqqin ya ambaci cewa hadisan da aka rawaito daga gare shi hadisi 48, hadisi 48 kamar da ya faɗa cikin al-I'lam juz'in farko shafi na 370. Bukhari da Muslim sun yi ittifaki akan hadisan sa guda 8 cikin 48 din. Lokacin da ya je yakin Yamama, yakin da aka yi da Musailamatul Kazzab, ya yi tarayya da Wahshi wajen kashe Musailamatul Kazzab. Su da Wahshi suka yi tarayya wajen kashe Musailamatul Kazzab. Shi kuma an kashe shi ranar Harra, yakin Harra da aka yi tsakanin Yazid bin Muawiya da mutanen Madina a shekara ta 63 bayan hijira. Wanda ya tabbata a cikin al-Isti'ab fi ma'rifatil ashab juz'i na 6 shafi na 209 ko al-Isaba juz'i na 6 shafi na 91. To shi wannan sahabi mai daraja Abdullah bin Zaid yake cewa, yake magana an wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam game da arwallan manzon Allah, yace fada'a bi tawri, manzon Allah yace sai ya ce a kawo masa tawr, shine at-tawr ce kala Dawudi qadhun, wato shi ne akushi. Jauhari ya ce ina'un yushrabu minhu, kwano ne da ake shan ruwa da shi. Waƙila huwa tast, aka ce shi ne tasa, kwano. Waƙila aka ce yushbihu tast, wani abu ne mai kama da kwano. Waƙila wasu ka ce huwa mislul qidri, shi kaman tukunya yake. Yakunu min sufrin aw nuhas, ana yi da gaci ko tagulla, aw hijara ko kuma da dutse, ko a yi shi da dutse ake yin kwano, wanda zuwa cikin Fathul Bari. يأتي وانظر ما سيأتي من كلام المصنف هذا. وقد قال بسام ابن بسام قال الصنعاني إني تتبعت رواية مسلم لهذا الحديث فلم أجد التور. جنابي برواية مسلم نوانا حديثا أما بنسام أنبتا أكشي أتكيبا ومن فلا تكن تيسير الألام جزء إن الأيا شافنا ثلاثة. أنظر ما سدى أكشي من ماء النروة فتودع لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sai ya musu arwala irin ta manzon Allah. Ya yayi fa'akfa'a. Fa'akfa al-ina. Ai wa akfa idza amalahu, in ya karkato shi ya zuba a hannunsa. Al-Kisa'i yake cewa kafa'tu al-ina'a. Ai kababtuhu, na kifo shi haka. Wa akfa'tu amla'atuhu, ma'ana na cika shi. Amla'atuhu, na cika shi da ruwa. Fathul Bari juz'in farko shafi na 349. Yace fa akfa ala yadayhi min at-tawri, sai ya karkato kwanan ya zuba a hannayensa. Fa ghasala yadayhi thalathat, ya wanke hannayensa sau nawa? Sau uku. Ba sa mu gane bambancin da yake tsakanin wancan da wannan. Summa adkhala yadahu fi at-tawri, sai ya sa hannunsa cikin akushin. Ya debo ruwa, fa madmada wastanshaqa wastansara salasan bi salasi gharafati. Na yi ishara zuwa ga wannan jumlan dazu. Ya yi kurkure baki, ya shaƙa ruwa, ya fyace hancinsa sau uku. Bi salasi gharafatin, da kan fatowa guda nawa? Guda uku. Summa adkhala yadahu fi tawri, sannan ya sa hannunsa cikin akushin, ya ɗebo ruwa, fa ghasala wajhahu thalasan, ya wanke fuskansa sau uku. Summa adkhala yadahu, sannan ya sake sa hannunsa cikin akushin, ya ɗebo ruwa, fa ghasalahuma marrataini ila al-mirfaqaini, ya wanke hannayensa sau biyu. Na yi ishara zuwa ga wannan. Sau nawa? Sau biyu. Ila al-mirfaqaini, zuwa gwiwoyin hannu. Summa adkhala yadahu, sannan ya shigar da hannunsa, ya ɗebo ruwa, fa masaha bihi ma ra'sahu, sai ya shafi kansa da shi sau nawa? Sau ɗaya. An fahimta? Fa aqbala bihi ma wa adbara marratan wahida, yawa, sai ya yi baya da hannayen, sannan ya yi gaba. Ya ce ya yi haka sau ɗaya. Summa ghasala rijlaihi, sannan ya wanke kafafuwansa. Kaga nan bai faɗi adadi ba. Wa fi riwayatin, a wata ruwaya ce bada bi muqaddami ra'sihi, sai ya fara da magabacin kansa lokacin shafa. Thumma dhahaba bihi ma ila qafahu, sannan ya tafi da hannayen yana mai shafawa har zuwa kiyarsa. Thumma raddahuma, sannan ya dawo da hannayen. Hatta raja ila al-makan alladhi bada minhu, har sai da ya dawo zuwa gurin nan da ya fara. Ya tafi ya dawo kenan. Wa fi ruwayatin, a wata ruwaya atana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya zo mana. Ya sa lamba ta uku, wacce qala ibn Bassam min qawlihi atana ila akhir al-hadith min afradi Muslim, yana daga cikin ɗaiɗaikun Muslim. tafsirul Allam juz'in farko shafi na 30 yace manzo Allah ya zo mana sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi tawrin min sufrin sai muka fiddo masa da ruwa a cikin akushi na karfen tagulla sufur wani karfe ne mai kama da ruwan goro haka wani karfe ne karfen tagulla midai da ake badawa ana bada midai na zinari a bada na azurfa sannan a bada na tagulla to shi akushin da tagulla aka yi shi yace at-tawru kuma shibhu at-tasti wani abu ne mai kama da me da at-tast tasawa da muka sani na cin abinci al-ma'na al-ijmaliyyu don kullalliyar ma'ana a cikin tafsirul Allam yace hadha al-hadisu yasifu al-wudu' al-kamil lin-nabi sallallahu alaihi yana sifata al-wudu al-kamil lin-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikakkiyar arwallan manzon Allah illa annahu yujadu fil hadisi ziyadatu fawaida ala al-hadisi as-sabiq sai dai a cikin hadisin ana samun wasu karun fa'idodi akan hadisin da ya gabace shi shi yasa idan kana son ka fitar da hukuncin abu sai ka tattaro hadisan sa duka hadisan babu kowanne wannan yazo da ƙarin kaza wannan yazo da ƙarin kaza sannan ka iya fitar da sakamako sannan ka iya fitar da sakamako yace najmuluhuma bima yali da mu dunkule ƙare-ƙaren da aka samu a cikin abin da zai zo na farko sarraha huna bi anna al-madmadata wal istinshaqa kanata salasan salasan min thalasi gharafati nan ya sarraha cewa kurkure baki da shakarwa an yi su ne da kamfata ban an yi su ne sau uku da kamfata guda uku mana in ya ciko hannunsa sai ya kurkuru ya kurkura ya zuba sannan ya shaka sannan ya sake ɗebowa ya guntsa ya kurkure baki ya zubda sannan ya shaka sannan ya sake ɗebowa da hannun dama ya kurba sauran da ya rige a hannunsa sai ya shaka hanci da su kun gane yadda abin yake yawwa in ya ɗebo da hannu ya kurba sauran ruwan da yake hannun shi wanda ya rage su da su zai saka hanci haka har sau uku wannan shine fa'ida da aka samu na farko na biyu ghaslul yadaini wanki hannaye wa fi hadha alhadith dhakarahu marratayn faqat yace ya wanke sau biyu kawai ashe ba laifi ayi wannan sau uku ayi wannan sau biyu na uku summa masaha bi ra'sihi sannan ya shafi kansa yace wa fi hadha alhadith sarraha bi mashihi kullihi ya sarraha cewa ya shafi kan gaba dayansa wa fassala kayfiyat almashi sannan yayi tafsili yayi bayani filla yadda ma abun ya faru daga farkon goshinsa ya ja har zuwa karshen kiyarsa sannan ya dawo da hannaye wannan sune fa'idodin da aka samu a cikin hadisin wa alaikum assalam wa rahmatullah wannan babu laifi na ana nuna wata kaifiya ne wadda kana iya yinta ana nuna wata kaifiya ne kana in ka ga dama ka ɗibo ka kurkure baki so uku ka gama sannan ka koma hanci wancan darasi na ƙarshe na faɗi wannan yace kana iya yin wannan duka an samu magana akan wannan nan da yace a hadisin Usman ko abi hadisin Usman bin Affan yace summa madmada wastanshaqa wastansara an gane wannan ya nuna so ɗaiɗaiɗai ya kurkure baki ya shaƙa ruwa ya fashi kawai shikenan sai ya wuce nan kuma so uku amma kamfata guda da ita yake kurba da ita yake shaƙa hanci akwai kuma kaifiyar da malaman suka ce shi ma babu ne ka ɗiba ka kurkure baki ka zubda ka sake ɗiba ka kurkure baki ka sake har sau uku sannan ka shaƙa shi ma har sau uku ko kuma ka yi sau ɗaya kurkure bakin shaƙarwa sau ɗaya shi ma duka wannan ba matsala amma kaifiyar da ta fi su ne waɗannan da suka tabbata wanda ya fi wannan ta hadisin Abdullah bin Yazid ko wannan da ta zo a hadisin Usman bin Affan ta hadisin Usman bin Affan shi ne ka ɗibo ka kurkure bakinka ka zubar ka ƙare sai ka sake ɗebowa ka shaƙi ruwa ka zubar ka ƙare sai ka fyace kenan sai ka wanke huska sau uku wannan hadisi Abdullah bin Mughaffal in ka ciko hannu sai ka kurba in ka kurkure ka zubar sai sauran ruwan na hannunka sai ka shaƙi hancinka ka fyace sai ka sake ɗebowa ka sake sau uku wannan kaifiyoyin sun fi fiye da kai waccan da muka saba sai an gama da baki so uku, sannan a koma hanci so uku. Eh, ba a yi zancen shafin kunnuwa ba, amma a hadisi manzo Allah ya ce kunnuwa suna tare da me, a wani hadisi suna tare da kai. Eh, kunnuwa suna tare da kai. Al-uzunani min ar-ra'si, kunnuwa guda biyu suna tare da, suna tare da kai, suna tare da kai. Kenan idan aka shafi kai suma kunnuwa tare da shi, tare da kunnuwa. Su kunnuwa ba wata gaba bace mai zaman kanta a wajen arwala. Shafar kai ana hada shi da shafar kunnuwa ne. Shi yasa zaka ga malamai suna kawo shi, sannan kuma ba a rasa ruwaya da ta yi magana akan shafar kunnuwa, musamman wannan da na karanta yanzu, al-uzunani min ar-ra's. Ita ma ruwaya ce da take nuna kunnuwa suna daga kai. Yasa malikiya da suke cewa a sabunta ruwa domin shafar kunnuwa, aka ce hadisin da ya magana akan wannan bai inganta ba. Sun kafa hujja da wani hadisi da bai inganta ba, aka ba a sabunta ruwa domin shafar kunnuwa. Sai dai in ka shafi kai to sauran sai ka shafi kunnuwanka. Hadisin yana nuna mana kwadayin magabata as-salafus salih game da sanin sunnar manzon Allah don su yi koyi da shi. Su ba yi suke yi ba kamar ra'aytun nas, so suke su ga yaya manzon Allah yi. Shi yasa suke zuwa wajen sahabbai da suka gani yadda manzon Allah yake yi don ya sanar da su. Sannan yana dacewa ga malami ashe wajen ilmantarwa a riƙa yin amfani da yi a aikace. Yasa lokacin da ake karantarwa alkol, a zuwa ɗauko muku sambol a nuna muku, a zuwa ɗauko muku skelet irin na ɗan adam, wannan shi ne ƙashin kaza, wannan shi ne ƙashin kaza. In an zo lissafi ya ɗauko bato ne, ƴan bato ne, dai bato ne, turwa bato ne. Wannan ilmantarwan ta fi tasiri, kuma ta fi rakkazuwa a cikin kwakwalen ɗalibai fiye da irin wanda ake yanzu, duk an yi watsi da wannan. Kuma daga gan aka cire waɗannan abubuwa, mutum har ya yi alkol ya ƙare, sai dai kawai a yi ta gaya masa da baki, amma ba a ƙoƙarin nuna masa a ɗauko ƙashin ɗan adam a nuna masa yadda yake, a ɗauko ƙwaƙwalwar wato kan ɗan adam irin wannan mai kama da shi, a nuna nan shi ne kaza, nan shi ne kaza. Duk yanzu za ka ga an janye wannan da gangan kawai, saboda ba a so mu samu ilimi. To amfani da yi abu a aikace yana da muhimmanci. Na gani a nan makaranta ƙoƙarin da ake yana da fa'ida sosai, Allah ya saka da alkhairi. Sai aka yi hotuna, aka yi aka sa haruffa, sannan aka sa hoton wani hoto da yake harafin yake farawa da shi, kamar alif sai a sa asad misali, sai a yi hoton zaki. An gane? Kenan a asad, ba bakar misali, sai a ambaci sunan wani abu da zai rike. Kenan wannan abun ko ya manta harafin, wannan dabbar da ya sani ita za ta tana mishi. To duk wannan yana da amfani, buƙatar samun salilai masu kyau irin na zamani da sauransu wajen koyarwa. Sannan hadisi ya nuna shar'antuwar yin arwala akan wannan sifa da hadisi Abdullahi ibn Mughaffal ya nuna. Sannan ya nuna daga cikin sifofin arwalar manzon Allah akwai irin wannan shaƙawar da kamfata guda ka kurɓa ka shaƙa. Sannan hadisi ya nuna wajibcin game kai da shafa, ya yi gaba ya yi baya da wajen shafa ɗin, ya yi gaba da hannuwansa, ya baya da hannuwansa, sannan ya dawo inda a shafi kai gaba ɗaya. Sannan akwai wajibcin tartibi kamar yadda muka yi magana. Sannan akwai buƙatar sabunta ruwa ga kowace gaba, kowace gaba a sabunta ruwa, kowace gaba a sabunta ruwa yana da kyau. Amma shi kunne da yake tare da kai su gaba ɗaya ne, bai buƙatar sai an sabunta masa ruwa bisa magana mafi ƙarfi. Sannan mun yi bayani akan halaccin ƙara yawan adadin wankewa akan wata gaba, na wata gaba akan wata gaba. Sannan ya nuna halaccin yin amfani da kwanan da aka yi shi da tagulla. Abinda aka hana a yi amfani da shi wajen arwala ko cin abinci shine kwanan zinari da me da azurfa. Amma kwanan tagulla ko wani abu irin wannan babu laifi ana iya amfani da shi wajen arwala. Sannan wajen bayani ana buƙatar mutum ya riƙa faɗar wani abu da zai tabbatar da bayanin nan ya riƙe da kyau. Kaga ce atana Rasulullah kaza, manzo Allah ya zo mana yayi kaza yayi kaza, kisa yana da kyau ma ka faɗi wasu sifofi irin hadisin da ake kiran sa musalsal, ana ka faɗi wata sifa wadda za ta bi salsalar hadisin, duk wanda ya ruwaito zai ruwaito da wannan sifar saboda a tabbatar da cewa an kiyaye hadisin yanda ya kamata. Hadisi na tara. Wa alaikum salam. Eh, ba a wucewa uku. Akwai hadisin da yace wanda ya wuce uku to yayi ta'addanci, yayi zalunci. Ba a wucewa uku daga uku. Gabobin duka, in dai gabar jikinka tana da dauda wanda kana tsammanin wanki wanki uku ba zai ishe ta ba, kayi aikin laka, hannunka da laka, to karka zo ka ce da ruwan alwarwala zaka wanke lakar. Dan in kace haka zaka yi, to wankin dole sai ya wuce uku. Kenan ka fara wanke daudar. An gane a karan farko, in ka wanke daudar ka tsaftace kai komai, sannan sai ka zo yin arwala. In ka zo arwala kaga wanki uku ya ishe ka. Shi arwala ba ana yin ta bane dan wanke dauda, ana yin ta ne dan ibada. Kenan wanke daudar ka da farko, shi yasa aswaki sai an fara yi sannan ake yin arwala. In ka san jikinka akwai datti, kafafuwanka akwai datti, akwai laka, akwai kaza, karkace da ruwan arwala zaka wanke, dan sai kai israfi ko ka wuce adadin da ake bukata, sai ka wuce wanki uku. Kana mafari, kana bacci ne? Kana bacci kake? A yanzu ka zo. Okay, okay. Eh, ana wanki bibi ba laifi, ana yi ɗaya ɗaya kuma. Uku ne ake na ƙarshe, ba a wuce uku. Na'am. Mu ci gaba. Hadisi na tara. An Aisha radiyallahu anha qalat, kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kullihi. Wannan hadisin zai magana akan damuntawa a cikin al'amurra, farawa da dama. Daga cikin abubuwan da ake so a fara su da dama akwai me? Akwai arwala. Aisha ta ce, Aisha mun yi tarjamanta a baya ko? A kana bacci kai ma baka zo ba, an yi tarjama Aisha. Su uku muka hada da Abu Huraira da Abdullahi bin Amr bin al-As da Aisha, duka muka yi tarjamansu a wani hadisi da ya gabata. E, lokacin kana bacci. Yace kana Rasulullah san, duba gani akwai hadisin Aisha a baya. In dai ka samu akwai hadisin Aisha a baya to ya ishe ka. Gashi nan an Abdullahi bin Amr bin al-As wa Abi Huraira wa Aisha. Hadisi na uku. Ne duba shi hadisi na uku. Mun yi takaitaccen magana akan Aisha. Qalat, tace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu at-tayammun. Manzo Allah ya kasance damuntawa yana bashi sha'awa. Fi tana'ulihi, wajen sa takalminsa, wa tarajjulihi, da kuma caji gashin kansa. Ya sa lamba yati tarjilu sha'ri, shine irsaluhu bil minshat, shine caje shi da me? Da macaji. Yuqalu, akan ce rajjala sha'rahu tarjilan, ya caji gashin sa cajewa. Ku duba kamus na Mukhtaru Siha, kalmar rajala anan suka ambaci cewa ana nufin caji gashin kai. Yace to, tace to, haka wajen tarajjulihi, caji gashin kansa yakan fara da bangaren dama sannan hagu. Wa tuhurihi, haka wajen abin da ya shafi tsarki. Tuhur ana nufin arwala ko wanka, ba tsarki wancan na istinja'i ba, ku kiyaye shi. Wancan ana kiransa istinja inna ruwa ne, ko istijmar inna dutsi ne, amma kaji an ce tahur dan abin nan, tuhur da larabci. Tuhur to ana nufin tsarki na ibada, wato na arwala ko wanka. Yace tuhurihi, shine tsarkinsa na arwala ko wanka. Wa fi sha'nihi kullihi, kai a cikin dukkan sha'aninsa yana farawa da dama. Yace al-ma'na al-ijmali, don kulalliyar ma'ana a cikin tafsirul Allam, yace at-tayammun yumnun wa baraka. At-tayammun wato yana bada ma'anar yumnun wa baraka. Yumnun yana nufin albarka, baraka din kuma tana nufin albarka. Kina at-tayammun shine wato neman albarka, saboda farawa da dama saboda neman albarka. Walizalika kala annabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu, shi yasa manzon Allah yake son damuntawa. Faqad akhbarat Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha, Aisha ta bada labari wadda ita ce ɗaya ce daga cikin ummahatul mu'minin, uwar mu'minai da lafazin alqur'ani, wa azwajuhu ummahatukum wa hiya a'lamu an-nas bi ahwali nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa ita ce mafi sani a cikin mutane game da halayyar manzon Allah, saboda ita take tare da shi a koyaushe. Matarsa ce tace annahu kana yujibuhu at-tayammunu fi libasin wa na'lihi, yace manzon Allah damuntawa farawa da dama yana bashi sha'awa a wajen sa sutura da kuma sa takalmi, wa fi islahi sha'rihi, haka a wajen gyara gashin kansa, sannan wa taharatihi, da tsarkinsa wato arwala ko wanka, wa jami'i shu'unihi, da dukkanin sha'anin nukansa sallallahu alaihi wa sallam. Hadisin dalili ne akan shar'antuwar farawa a wajen farawa da kafar dama, farawa da kafar dama a wajen arwala, a wajen sa takalmi da sauran abubuwa irin wannan, wajen sa safa ka fara da dama, wajen sa kufi, haka wajen sa sutura, in zaka sa wando sa fara sa kafar dama, in zaka sa riga fara sa hannun dama, wannan mustahabbi ne yin haka. Amma wajen cirewa fa akwai hadisin da ya nuna ana fara cirewa da kafar hagu ne, idan tala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'a falyabda bil shimal, idan mutum zai fara takalmi ya fara da dama, in zai cire ya fara da hagu, to haka ake bukata. To haka wajen cire kaya, ka fara cire hannun hagu sannan na dama, sa wando fara cire kafar da hagu, haka ba kowa yake kula da wannan sunnar ba, ko akwai lada fara cirewa kafar hagu sannan ka cire kafar dama. Sannan akwai nuna shar'antuwar farawa da bangaren dama ta bangaren kai, in zaka shafi kai, kuma duk abin da ya shafi kai a fara da dama, haka wajen aski a fara da dama, ka bawa wanda zai maka aski kotan mai kotan dama, sannan daga baya ka bashi kotan hagu, wannan shi yake nuna maka a wajen aski ana duba kotan wanda za a yi wa askin ne, ba wanda zai yi askin ba, ba kai da za ka yi askin ba ne za ka ce to nan ne dama ta, ka ai ta rikici, an ce a fara da dama, to aini nan ne dama, kuma damar a wajenka shi hagu ne, shi damarsa kai hagunka ne, to a nan hadisin ya raba gardama hagu wato damar wanda za a yi wa askin ita ake farawa da ita, ba wanda zai yi askin ba, wanda za a yi wa, wanda yake zaune za a yi masa, shi ake farawa da kotansa na dama, sannan a dawo kotan hagu, shi mai askin ba shi zai fara da damarsa bangaren damarsa ba, kenan shi ma wannan a kula da shi, da karka zo aski kuma ku yi ta rikici da wani ahlus sunna, ka samu ma'aski ahlus sunna ya ce ai dole shi ta nan ɓangare a yi ta rikici. Sannan zahirin hadisin yana nuna shar'antuwar fara komai da komai da dama, amma malamai sun khassase wasu abubuwa wanda su da hagu ya kamata a fara, kuma dalilai sun zo da wannan, suka ce babit din shi ne duk abin da yake da wani abu na kimantawa da darajantawa, to a fara shi da dama shi ya fi, kaman karɓa ka karɓa da dama, bayarwa ka bayar da dama, sa sutura ka fara da dama, sa kufi ka fara, shiga masallaci fara da kafar dama, haka ne, in ka je masallaci akwai bangare guri ta bangaren dama ko ma bangaren dama, in hakan zai yi sa takalmi, haka cin abinci ka ci da dama, shan abin sha ka sha da dama, musafaha da hannun dama, sa kwalli dama, asuwaki da hannun dama, aski gashin kai a fara da bangaren ka na dama, duka dai. Amma duk abin da yake sabanin wa'innan abubuwa shi kuma yinsa da hagu shi ake so, duk abin da ba abu bane na darajantawa da karramawa, kaman fita daga masallaci sai ka fita da kafar hagu, fiyace majina sai ka face da hannun hagu, istinja'i kaman tsarki sai ka yi tsarki da hannunka na hagu, cire sutura ka fara da hagu, cire wando, cire kufi, wa'innan abubuwa su ko duk da hagu ake, kawar da najasa, wanke najasa da sauransu duk da hannun hagu ake, wannan ya nuna kamalar sunnar manzon Allah wajen kula da tsafta da abin da shafi tsaftar kai da caji gashin kai da sauransu sunnar manzon Allah ta zo da kamala na abin da ya shafi tsafta tsafta abu ne da yake da muhimmanci a musulunci zaka ga wasu mutanen ba su da tsafta mata suna kuka da ku gaskiya ahlus sunna dazu dazun nan ma wata mata ta zo guri na ita karan mijinta ta kawo ban sani ba yana nan ko baya nan eh tace wallahi malam dauda eh wallahi tace tace dauda wallahi ta rasa yanda za ta yi dashi eh tana yi masa nasiha bai wanke baki bai bros bai kaza tace yanzu in ya sa wando wannan na ciki sai ya sati biyu bai wanke shi ba in ya je wanka ya rataye in ta gani saboda wannan yana iska sai ta dauke wannan ta wanke shi kuma sai ta fada ya ta bala'i dan me za ta wanke masa wando eh dauda wallahi kun ce a fadakar gaskiya ku kula da tsafta mata suna son kamshi suna son tsafta ta kusance ka fiji kanshi inda kai ma kake so wani karatu ne muka yi maka ce duk abin da za ka yi ka auna da kanka kai in ita ce ta zo tana warin baki tana doyin hamata tana kaza za ka ji daɗi to kai dan me za ka yi mata wannan ka zama dan gayu kai ma mana sunna ta zo da tsafta akwai lokaci mu shiga wani hadisin da rabi ya yi to na'am eh akwai ai sai kai addu'o'in mun ji su ya zan in gane ta kware cikin su inda ba kai ba ya addu'a in ji ta sai in san ta kware ce ko ba ta kware ba ce addu'o'in suna da yawa akwai irin sa Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin to bayan kai kalmar shahada waj'alni min al-mutatahhirin qarin waj'alni min ibadika as-salihin bi inganta ma eh an gane kuma ba daga yatsa sama ba kallon sama ba tabo ruwa a dan surba a surrup ai haka duk wannan bai inganta ba an gane sai mi eh duk ba wannan in ka zo a rawla kawai kai bismillah ba abin da zaka ce sai dai kawai kai ta arwala ba wani zikiri da ake yi in za a wanke gaba sai an ce kaza babu sai an gama ne ake yin wannan addu'a ta arwala in kai sai ka tashi kai nafila in kana iyawa wannan duk abubuwan da ake faɗa ba su inganta ba nan wani ya so ya magana yawa tambayar ce to masha Allah to in mun zo za mu tashi hadisi na 10 insha Allah hadisin Nu'aym shi zai yi magana ne akan falalar arwala da ladanta da fatan mun fada zama daidai Allah ba mu lada kurakure Allah ya fi mana subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa salli allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yawa shukran ina zuwa bare insha Allah.